Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben shekarar 2023 a Najeriya ta yi watsi da bukatar da jam'iyyun PDP da Labour ta nema saka nema akan kotun ta riƙa nuna zaman ta kai tsaye a kafafen yaɗa labarai. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman game da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya. Bayan haka muna tafa da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Ministocin tsaron kasashen arewacin Turai sun bayyana cikakken goyon bayan su ga horar da matukan jiragen saman Ukraine, jiragen F-16. Sai dai Washington ta ce hakan ba zai kawo wani babban sauyi ba ga tsaron Ukraine daga Russia. Kana zai dauki watanni kafin yanke shawara akan aikawa da jiragen. Rasha ta yi wani ikirari a yau Litinin cewa wani hari na baya-bayan nan daga tsallaken iyaka a kan yankinta na Belgorod da wasu mabannata suka yi a cikin jerin hare-hare ya fito ne daga ƙasar Ukraine, inji Rasha. Wani babban hadimin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine ba ta da hannu a wannan harin, yana mai nuni da cewa wata sabuwar kungiyar Rasha ta tashin hankali ne. Akalla mutane 8 ne suka jikata kana wasu gine-gine da dama suka lalace daga wasu hare-hare ta sama da Rasha ta kai a cikin dare a yankin Dnipropetrovsk. A yau Litinin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar. Kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadi, kwamandan askarawan juyin juya hali, shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa. Sanarwar dai ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan dalilin sakiyar. Ahmadi ya mai gurbin Ali Shamkani, wanda ya rike mukamin tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin a farkon wannan shekara. Shamkani ya kuma yi ruwa da tsaki wurin tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya akan shirin nukuliyar Iran, wadda ta kai ga kulla yarjejeniya a shekarar 2015. Ko da yake wannan yarjejeniyar ta rushe a shekarar 2018 bayan da shugaban Amurka na wancan lokaci Donald Trump ya yanke shawarar janye Amurka daga cikinta, lamarin da ya sa Iran ta dakatar da alhakinta da yarjejeniyar ta dora mata akan kyautata makaman uranium ɗinta. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da kasar Papua New Guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta hada da ta baiwa wato Amurka damar amfani da teku da kuma tashoshin jiragen ruwanta ta wato kasar ta Pacific. Yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da Amurka ta maida hankali a kan yankin, kana take nuna damuwa kan yadda China ke yin tasiri a wurin. Takardar yarjejeniyar da Papua New Guinea da Amurka suka shirya a matsayinsu na kasashe masu cikakken yancin kansu za ta inganta rundunar tsaron Papua New Guinea, su iya kai taimakon jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutane da bala'i ya rutsa da su, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin sanya hannu akan yarjejeniya a birnin Port Moresby. Yarjejeniyar za ta kuma ba da dama ga sojojin kasashen biyu su yi atisayi tare a sababbin hanyoyi kuma a wurare daban-daban a wani bangare na yunkurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin Indo-Pacific. Blinken ya kai ziyarar ne a madadin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya soke ziyarar da za ta zama ta farko da wani shugaban kasar Amurka mai ci zai kai ziyara a tsibirin na Pacific, saboda tattaunawa da ake yi domin kaucewa matsalar bashi a cikin gida. A ƙarshe, a lokacin da shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya isa ƙasar China a wani rangadin kwanaki 4, an tarbe shi da shagulgula hadda shin faɗa masa jinkirle ta girmamawa da faretin soja da kuma harbin girmamawa. masu sharhi sun ce Eritrea da China suna bukatan junan su kana suna aiki domin karfafa dangantakar da ke gudana tsakanin su. Yayin wani jawabi a wani zaurin taro na Great Hall a Beijing, shugaban China Xi Jinping ya ce China da Eritrea suna da kyakkyawar kawance a wannan duniya mara tabbas. Kyakkyawar dangantakar China da Eritrea ba kawai akan manufa daya ko dadaddun manufofin kasashen biyu bane, har ma da batun tabbatar da zaman lafiya a yankin, inji shugaba Xi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotannin da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Jim kaɗan bayan ci gaba da zaman sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa na watan Fabrairu da aka yi a yau Litinin, kotun sauraron ƙararrakin ta yi watsi da buƙatar da jam'iyyun Labour da PDP suka gabatar ta neman a rinƙa yaɗa duk zaman kotun da za a yi kai tsaye a kafafen yaɗa labarai don gamsar da 'yan ƙasar da ke ciki da wajen Najeriya a kan zaman kotun ba tare da ɓoye wani abu ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kotun ta bayyana matsayarta game da bukatar jam'iyyun Labour da PDP na neman a rika yada zaman shari'arta kai tsaye kullun a kafafen yada labarai ne bayan yin nazari akan jawaban dukan lauyoyin bangarorin da shari'ar ta shafa tsakanin tawagar lauyoyin kotun biyar da ke samun jagorancin mai shari'a Haruna Simon Tsammani, sannan ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tana mai cewa kin amincewa da bukatar yada shari'ar a gidan talabijin kai tsaye baya nufin cewa kotun ba za ta yi wa kowa a bangaren karar da aka shigar adalci ba. Da yake gabatar da matsayar kotun na yau Litinin, jagoran tawagar lauyoyin kotun sauraron ƙararrakin zaben mai shari'a Tsammani ya bayyana cewa buƙatar da mai shigar da ƙara ya nema ya fita daga cikin hurumin kotu a ƙararrakin da aka shigar tunda babu inda doka ta fayyace cewa za a iya yada zaman shari'a kai tsaye wa duniya a lokacin da ake tsaka da zaman kotu. Yana mai cewa kundin tsarin mulki ne ya kafa kotun kuma tana aiki ne ƙarƙashin dokar kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya. Sai dai kakakin jam'iyyar ba Dr. Yunusa Tanko ya bayyana rashin jin dadin sa game da yin watsi da bukatar su.
Kin san dama ita kotun tana tsoron abubuwan da mutane za su faɗa akan yanayin inda yan kotun yake zama. Kuma 'yan Najeriya suna cikin damuwa akan maganar yanayin rashin gaskiya da ake ganin an tafka akan maguɗi da aka yi akan zaɓe. Saboda haka kuma suna shakka da ganin tsoro ko abubuwan da za su faɗa ko kuma za a gani zai iya tara zaune tsaye. To mu dukkan muna tunanin cewa da in da sun yarda wannan zai ba wa dama wa 'yan Najeriya da abubuwan da yake gudana a cikin kotun kuma su tabbatar cewa za a yi shari'a akan adalci. To mu ji daɗin hakan nan ba da suka hana. Amma inda akwai 'yan jaridu a ciki su ne ido za su dinga faɗa wa mutane a waje ga abin da yake faruwa a cikin kotun. A ina kuwa samsam dama can mun tunanin yake zai taimaka wa ita kotun ne 'yan Najeriya su ga abubuwan da suke yi domin ba wai abin da mun muka faɗa ba ko kuma abin da wani ya gani. Amma in sun gani da kansu mutane za su iya zartar da nasu tunanin akan abin da ya gudana. Saboda haka mun karfin guwa ma ya bamu tabbatar cewa mu 'yan Najeriya sun san cewa muna niyyar zaɓen nan bisa kan adalci.
A nasa ɓangare sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a matakin ƙasa Debo Ologunagba ya bayyana cewa
the court in his ruling today
tabbas ba su ji daɗin hukuncin da kotu ta zartar na yin watsi da buƙatar jam'iyyarsa ta PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar ba, amma suna da yakinin cewa kotu za ta yi musu adalci ganin irin shaidu da hujjojin da suke da su da za su tabbatar da cewa an yi maguɗi a zaben na watan Fabrairu. Kuma sun yi imanin cewa kotu za ta yi adalci ta bai wa 'yan Najeriya wanda suka zaɓa. Barista Mai Nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya kuma ya yi bayani akan hurumin kotu a game da abin da ya wakana a yau.
Ba wani abu bane ba na mamaki. Sannan idan muka ɗauki sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 6 da sashe na 230 zuwa na 340 ya tabo kowa kenan na magana harkokin shari'a a Najeriya ba inda aka sanya dokar cewa a rika yin shi a sirri ko kuma a bayyane. Amma al'ada ce aka ɗauko wadda take kuma kotuna ƙarƙashin hurumin na sashe na 230 zuwa na 340 suna da dama da za su shirya ma kansu tsare-tsare na al'ada na yadda za su tafiyar da kotuna. Saboda haka kotuna suna da gure mutu za su yi a bayyana ko za su yi a asirce a nan wurin wannan hukunci ya yi daidai amma lokaci ya yi mai la'akari kuma da sashe na 14 sake sashe na 1 da ya ce dodon da ake matsafi a demokratiya shine jama'a wato sovereignty belongs to the people kuma hurumi da aka bada a ƙarƙashin sashe na 36 na ayi shari'a wanda take gamsarta da kowa da kowa to za mu ga cewa akwai bukata a duba a rika yin wannan zaman shari'a ba wai na wannan kotun ba kowace kotu ma a rika yin shi a bayyane
a yayin zaman na yau dai kotu ta tantance shaidu da jam'iyyar Allied People's Movement wato APM ta gabatar a daidai lokacin da ake ci gaba da kalubalantar nasarar zababban shugaban kasa Bola Tinubu a zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Halima Abdulrauf to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yayin da ya rage sauran ƴan kwanaki a rantsar da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Nigeria Masana a kasar na ci gaba da bayyana hanyoyin da suke gani in an bi tattalin arzikin Najeriya zai samu bunƙasa. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi ya hada mana wannan rahoton na musamman.
Najeriya kasa ce mai yawan jama'a sama da miliyan 200 da kabilu iri daban-daban har guda 400 amma dunkule wuri guda. Kasa ce mai ban mamaki domin duk wasu fitinun da suka cinno kai a baya ciki kawai har da yakin basasa cikin lokaci kankani Allah ya kwaranyar da su tamkar ma ba a yi komi ba hakan ne ma ya sanya tsohon babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Bitrus Gali na kasar Masar ya bayyana Najeriya a matsayin kasa ce ta musamman wurin Allah domin ganin abin da ya gabata yace in ba ga kasar shi lalle in an ba shi zabi zai zauna a Najeriya a lokacin da ya gama aiki. In ba manta ba, ƴan aware masu neman kasar Oduduwa ta Yaraba zalla don cin gashin kai ta Biafra kuma ga kabilar Igbo sun tada ƙarar baya har suna cewa ma babu ma yadda za a yi a gudanar da zaɓe a nan Najeriya. A yau an yi zaɓe an gama. Yanzu sai batun ma rantsar da shugaban ƙasa da kuma gononi. Da 'yan majalisun da aka zaɓa nan da makonni uku masu zuwa kwana 20 cif jami'an tsaro suna cikin ɗamarar yaƙi duk wanda ya nemi tada fitina zai yi shinkuna maka dangare yanzu dai kallo ya koma sama shaho ya ɗaugewa 'yan Najeriya so suke su gani a ƙasa shin ko me ke buƙatunsu a wurin gwamnati mai shigowa ambassador Sule Magaji Zandam ya zayyana manya daga cikinsu
To babban abin da ya kamata a gwamnatance a samu haɗin kan ƙasa. Wannan shugabanni da za su shigo daga mataki na tarayya su hasaso su ga ina za a samu haɗin kan ƙasa. Ai gwamnati wadda ta shahi 'yan ƙasa ba. To a level na jiha nan ma a samu haɗin kan ƙasa. A lokacin mai girma Muhammadu Buhari farko shigowar shi an dunkula abubuwa an kai sama da wata 6 babu ganin soji to wannan abun ya zame mana izina maganan nan da Bahaushe ke cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa
na'am
to mun girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tashi tsaye ya nemi a kowane bangare na kasar nan ne committee na ministoci a falaye maganan sha'anin tattalin arziki dai an samu tattalin arziki mai kyau sannan ake tunanin inganta ilimi inganta lafiya samar da hanyoyi da makamantansu da babban abu shine tsaro darajar kudin Najeriya ta zube warwas to dole ne wannan gwamnati ta maida hankali wajen inganta darajar naira a lokacin mai girma Muhammadu Buhari Sai daga cikin alƙawullan da yi ya yi alƙawullin cewa sai ya daidaita naira da dala. To ba naira ba sai fama ta yi mana fintin kau kuɗin Nijar. To wannan idan aka samu wannan kuɗin mu suka haɓaka to cikin sauƙi akwai yiwuwar inganta ilimi. Kamar na ji labarin cewa a shirye-shiryen da yake yana da ƙudurin ba ilimi muhimmanci zai samun ma 'yan makaranta ba su suka su yi karatu in sun samu aiki su biya gwamnati. Wanda ni na ga wannan a Kenya akwai wani abu da suke harambe tara kuɗi a ba yaro ya makaranta in ya gama ya zo ya riƙa biyan bashi a hankali a sufuri kamar yadda gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta fara wajen maganar sufurin jiragen ƙasa kuma ita ma wannan gwamnati ta Buhari da ta zo ta kalli wannan abu da muhimmanci wannan gwamnati mai zuwa muna roƙon su inganta sufuri misali na jiragen ƙasa Inland Fort ɗin nan da aka buɗe misali Kano, Puntuwa da sauransu a yi amfani da jirgin ƙasa a kawo ina abubuwan. Da yin wannan zai kawo gagarumin haɓaka tattalin arziki na Nigeria. Tsaro, ma dama ba a samu ingantaccen tsaro ba, to do ina abubuwan za su zama labari. Misali, mu da muke nan arewa maso yamma muna cikin hali na rashin tsaro. So ya kamata gwamnati ta dubi wannan. Saboda mutumin da ke arewacin Nigeria babu abin da ya yi tasiri a gare shi. Heya da noma da kiwo. Yau gonakin nan da muka mallaka ba su zuwa. ‘Yan uwanmu Fulani da ke zaune cikin dazuzzuka suna tsare da shanunsu yau duk an fatattake su sun dawo garuruwa. To ina mai tabbaka duka waɗannan garuruwa na ƙauyuka sun tashi ba kowa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci biranen sun cinkushe. Asibitocin da muke da su likitoci a kullum ka buɗe kafafen yaɗa labarin za ka ji cewa likitocin Nigeria suna barin Nigeria suna tafiya ƙasashen waje. Kuma babu inda ake haihuwar yara nan da nan nan da na irin Nigeria. Amma ba mu da likitocin da za su kula da lafiyar al'umma. So dole ne gwamnati ta zo ta yi tsari wanda zai inganta rayuwar al'umma. A yi ƙoƙari cibiyoyin da muke da su na yaƙi da rashawa su yi aiki yadda ya kamata. Mun ga izina ga hukuncin da aka yanke masu kromadu. Mun ga inda gwamnati take. So muna son mu samu wannan kamanceya a nan Nigeria. Ba sai su hukumomin yaƙi da rashawa sun kamo mutum sun kai shi kotu an yanke mai hukunci an tura shi gidan yari sai a waye gari kawai a ce yau gwamnati ta yafe shi.
Tabbas gwamnatin Jagaba Tinubu za ta gaji kaya masu nauyi da ke bukatar hattara da sadaukar da kai kamar yadda masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya hango bisa diddigin lamurra da ya bi.
Kamar yadda kai magana ba su suka da ake bin Najeriya. Ake diddiga dai na 'yan kwanakin nan ana bin Najeriya wato gwamnatin tarayya kenan kusan naira triliyan 77. In ka hada da abin da ake bin jihohi su kuma ana bin Najeriya sama da triliyan 108 a lissafi kenan zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce a 2022. To kaga duk wanda ya karbi gwamnati yanzu a irin wannan yanayi na ɗimbin bashi wanda ƙididdigan bankin duniya ya nuna cewa a duk naira ɗaya da gwamnatin tarayya ta samu ko kuma ya shigo mana kuɗin shiga cikin naira 100 da aka shi kamar naira 96 ne wurin biyan bashi da sauran abubuwan da ya shafi bashi. Ƙalubale ne babba da gwamnati mai zuwa za ta fuskanta domin ta iya fitar da ƙasar nan da ka yanayi da muka samu kanmu na talauci da matsuwa na rayuwa.
To yanzu ta ina ne samar da mafita musamman ga shi sabon shugaban ƙasa da kuma sauran waɗanda za su an shi ɗauni iko a jihohi a matsayin gwamnati?
To na farko dai dole ne sai an dubi matsalar tsaro domin sai an samu zaman lafiya sannan za a samu ci gaba kowace ƙasa ne. Na biyu kuma gwamnati dole ne fa ta fito ta yaƙi maganan cin hanci da kuma kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da gwamnati. Bincike na ƙungiyoyin duniya musamman Transparency International ta nuna cewa kusan kashi 75 na kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya ana kashe su ne wurin gudanar da aikin gwamnati. Abin da yake ragewa shine kashi 27 shine za a yi wa jama'a aiki a ciki. To kaga irin wannan kuɗaɗe da ake kashewa. To me ya haifar da haka? Akwai ma'aikatu wanda ake ce ma MDS, Ministries, Departments and Agencies na gwamnatin tarayya akwai kusan 950. Muna da ministoci da kananan ministoci 43. Kowannen su nan ba mai mota na gudanar da aikinsa ƙasa da mota 5. To in kai lissafi muna da ministoci 37. Kaga kowannen su aƙalla yana da mota 5 sau 37. Zai baka kusan mota 200 ne da wani abu kawai ministoci suke tafiyar da su. Ka duba sauran ma'aikatan gwamnati ire-iren waɗannan. Kowannen su suna da shuwagabanni wanda su ma kowannen su za ka tara akwai mota 5 ko kaza a tsakanin su. Wanda kuma duk a shekara ɗin nan akwai maintenance kuɗin gudanar da su kuɗin mai ɗin su kuɗin direbobinsu. To dole duk shugaban da ya zo sai dukkanmu an yi haƙuri kowa ya haƙuri a ɗan samu a rage irin waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa wurin abin tafiyar da aikin shi kansa. Aƙalla a ce cikin kashi 75 ɗin nan a yi haƙuri a cire kashi 25 a ce shi ne za a gudanar da gwamnati da shi, kashi 75 kuma a yi ma jama'a aiki. To in fa ba haka aka yi ba, to ina tabbatar maka za a kai mashi wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashin ma'aikatanta.
To yaya za a yi a aiwatar da wasu 'yan gyare-gyaren da za su taimaka waɗannan bayanai da kai a danganta su musamman wajen yaƙi da cin hanci da rashawa?
Binciken sin na Transparency International ya nuna cewa Najeriya yanzu zuwa ƙarshen shekara da ta wuce 2022 mu ne na 150 a tsarin masu cin hanci a duniya cikin ƙasashe 180, wato mun fi ƙasashe 30 ne kawai a duniya. Dole ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake ce ma duplication, akwai ministries da departments wanda aikinsu iri ɗaya ne. To me zai sa a ce akwai department na kaza, akwai na kaza da kaza, ko kuma agency kaza, wanda in ka duba aikin su iri ɗaya ne? A haɗe su wuri ɗaya, a samu shugaba guda ɗaya, a samu department unit a ƙarƙashin kowanne wanda zai gudanar da wannan aiki. To shi ma nan muna fatan gwamnati mai zuwa za ta duba wannan al'amari.
Mabiya ala bisa ga bayanan da suka gabata, wajibi ne a rage dogon buri a kuma sadaukar da kai shugabanni da al'umman ƙasa. In kau ba haka ba, to jiki magai. Sani Sha'ib Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Babban labarin da ke tambari shi ne na lashe gasar ƙwallon ƙafar Premier ta Ingila da ƙungiyar Manchester City ta yi a jiya Lahadi karo na uku a jere, bayan da ta yi galabar doke Chelsea a jiya ɗin da ci ɗaya da nema. To sai dai fatun ma kafin ta buga wasan da Chelsea ne a ranar Asabar, ƙungiyar ta City ta sami tabbacin lashe gasar ta Premier ta bana, bayan da babbar abokiyar adawar ta wato Arsenal ta sha kashi a hannun Nottingham Forest da ci ɗaya da nema. Wannan lamari ya bar ma'abota wasan ƙwallon ƙafa da dama a cikin mamaki, musamman masoya ƙungiyar ta Arsenal wanda suka sa rai sosai a wannan kakar wasannin, ganin yadda ƙungiyar ta daɗe tana jagorantar teburin gasar. Amma kuma ɗan jarida mai fashin baki kan lamarin wasanni Umar Faruk Bokoyum yana ganin cewa dama a arena
babu abun mamaki a ganin cewa ainihin ita kanta da kanta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta miƙa wannan kambun, ma'ana wannan kofin, ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Idan muka yi la'akari da ainihin cewa tun farkon wannan farkon kakar wasa ta bana su ne suke kan tebur, wanda daga ƙarshe ga abin da muka ga ya biyo baya, duk wannan bai da mamaki saboda akasarin dai magoya bayan ƙwallon ƙafan Arsenal abinda ake kira su kofi haram. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta ne daga cikin ainihin manyan club a duniya wanda suke da karancin cin kofuffuka, ke kuma ƴan ƙwallon Manchester City ba kala ɗaya suke da ƴan ƙwallon Arsenal ba, saboda ainihin ƴan ƙwallon Arsenal muna iya kiran su da cewa ainihin matasa ne masu tasowa yanzu. Su kuma Manchester sun daɗe akwai abin da ake ce ma teamwork, ma'ana sanin juna a ƙwallo, teamwork yana da amfani, wanda daga ƙarshe dai mun ga abin da ya faru kenan a Manchester City. Su kuma Arsenal akwai abin da ake ce ma fatigue, ma'ana wahala ta riga ta musu wa yara ne, sai dai mu ce masu goyon bayan Arsenal sai dai a ci gaba da haƙuri kamar yadda aka saba. Kofi haram ɗin da ake tabbata musu dai ya riga ya tabbata bana.
To ko yaya masoya ƙungiyar ta Arsenal suka ji da wannan lamarin?
A sunana Dr. Zubairu Muhammad, dukkan wani magoya bayan Arsenal bai ji daɗin yadda haka ta kasance ba, amma duk da haka muna jinjina ma 'yan wasanmu akan irin namijin ƙoƙarin da suka yi, domin a farko ba wanda ma ya yi tsammanin cewa za su fito ko cikin na hudu ga tebur, bale ma har ake su da su ne ake jayayya da masti kankambun Premier. Mun san cewa mun faro da ƙarfi, amma daga baya saboda matsalar raunukan da muka yi samu da kuma gajiyar su 'yan wasan namu, shi yasa har muka bari, da yake kuma idan kowa diba ya san cewa masti sun fi mu 'yan wasa masu experience, sannan kuma sun fi mu table a bar bench wanda za su yi canji wanda zai iya rikawa, wanda kuma ba mu da shi ma yanzu.
Da zaka da ya kungiyar ta Manchester City ta hau turbar kafa tarihin lashe manyan gasanni uku a kakar wasanni daya bayan lashe gasar ta Premier, domin kuwa yanzu haka tana jiran buga wasannin karshe na gasar FA a Wembley da kuma ta zakarun Turai a Istanbul. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Mai burge Hausawa sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa sashin mu yar Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:56. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, ministocin tsaron kasashen arewacin Turai sun bayyana cikakken goyon baya ga horar da matukan jiragen sama na Ukraine, jirgin saman F-16. Sai dai Washington ta ce ba hakan ba zai kawo wani sauyi ba ga tsaron da ko kuma tsaron Ukraine wanda ga Russia kana zai dauki watanni kafin a yanke shawara akan kan jiragen. Rasha dai ta yi wani ikirari a yau Litinin cewa wani harin bayan nan daga tsallaken iyaka a kan yankinta na Belgorod wasu mabannata suka yi a cikin jerin hare-haren da ake kai mata ya fito ne daga ƙasar Ukraine, inji ta. Wani babban hajjibin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine ba ta da hannu a wannan harin, yana mai nuni da cewa wata sabuwar ƙungiyar Rasha ta tashin hankali ne. A yau Litinin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar. Kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadan, kwamandan askarawan juyin jihali, shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasar. Sai dai sanarwar ba ta yi wani karin bayani ba akan dalilin sakiyar. Ahmadan ya zai mai gurbin Ali Shamkani wanda ya rike wannan mukami tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin a farkon wannan shekara. Amurka da kasar Papua New Guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta baiwa Amurka damar amfani da teku da tashoshin ruwan kasar ta Pacific. Yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da Amurka ta maida hankali a kan yankin kana take nuna damuwa a kan yadda China ke kara tasiri a wurin. Takardar yarjejeniyar da Papua New Guinea da Amurka suka sanya wa hannu wato da ke nuna su cikakken kasashe ne masu cin ƴancin kashin kansu za ta inganta rundunar tsaron Papua New Guinea. Kana su taimaka wa ayyukan jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutanen da bala'i ya rutsa da su, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. A lokacin da shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya isa kasar China a wani rangadi na kwanaki hudu, wato an tarbe shi da shagulgula da dama.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da injiniyarmu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.